Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC.
To tare da sallama Usman Kabara ne yake muku barka da warhaka da fatan mun lafiya a yau Juma'a 29 ga watan Mayu shirin yau da gobe ne kuke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1622 da kuma mita 25 ana kuma iya jin mu a dandalin voa.com ko kuma voahausa.com daga nan birnin Washington DC yau kuma kamar kullun ina tare da abokiyar gabatarwa
Jamila Kabiru Fagi
To yau shirin da yau da gobe zai maida hankali ne game da yadda matasa suke ji a wannan rana da aka samu sabuwar gwamnati a Najeriya aka kuma rantsar da Muhammadu Buhari a matsayin shugaban kasa da kuma jin ta yaya za su taimaka wa kasar su kansu domin kaiwa ga gaci
Masu sauraro babban abin da zamu mai da hankali akai a yau shine me matasa suke ji a cikin ransu a yau da kuma zatan su da wannan sabuwar gwamnatin ta Buhari da fatan za a bayyana ra'ayi ba da cin zarafi ba musamman da ma dama da yake duniya ta gaji da dama da yake duniya ta gaji da abin da Bahaushe ke cewa sarki goma zamani goma
Baba canji shi ne, dai kai, ku canza halinku, ni ma baba mu lika in canza nawa, guri ne na sama dan ba sa, si sama mutum kirki, guri ne na sama sege, si sama mai uba, guri ne na sama barakete, si sama nyafu, ko ba aka fi ne jama musamman ma matasa.
To za ku ji filin karin magana da kuma amsoshin tambayar mu ta jiya duk ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe.
Yanzu ga amsoshin tambayar mu ta jiya. Ga sakonnin da muka samu a shafin mu na Facebook game da tambayar mu ta jiya. Menene ra'ayinku game da samun canji da gyara da kuma ci gaba a Najeriya? Sakon farko daga Ibrahim Azaman Surbu yace da farko ya ji tsoron Allah. Na biyu kada ya bi shawaran malaman addinin sa ya nuna waɗansu bambanci wajen yin mulki. Na ƙarshe ya cika alƙawarin da yayi lokacin zabe.
Shi ko Ali Guda yace da farko dai muna masa fatan alheri Allah ya bashi ikon rike ɗan Najeriya da mana kuma ya kamata ya dubi ɗan gudun hijira ya tallafa musu ganin cewa an raba su da gidajensu
sai kuma sakon Hassan Abubakar yace a gaskiya ni a nawa ra'ayin nafi son shugaba mai jiran gado wato Muhammadu Buhari da ya mai da hankali kan ɗan gudun hijira da ɗan Boko Haram suka yi ɗaya-ɗaya da su da ya tallafa musu da abinci da kuma magunguna
shi ko Isa Kofsi a Sarara yace tabbas akwai aiki ja a gaban sabon zababben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ganin irin da matacciyar gwamnatin PDP ta durƙusar da ƙasar a fannoni da dama amma insha Allah muna yi masa kyakkyawan zato zai magance dukkanin manyan matsalolin da ke addabar mu musamman fannin matsalar tsaro ruwan sha wutar lantarki da dai sauransu Allah ya taimake ka Buhari amin
sai sakon Hassan Muhammad Tahir yace Allah ya taya shirko da jagoranci bukatun mu gare shi sune kan tsaro da hana cin hanci da rashawa da ingantaccen ilimi da samar da aikin yi ga matasa
Hakot Okereke Kabir yace Shehu Usman Dan Fodio a cikin littafin sa yace wannan lokaci ne yanzu zamanin bone ne saboda haka ba amfani a saka redin lanci a birnin kura kada ai saurin yaban dan kuturu Jamila kin san zamanin bone
saka min bayani
to bone din nan wata kalma ce Fulani suna amfani da ita su ma su ce wani ya bani ya ga bone ya ga wahala ya ga azaba shine ake nufi
wannan yayi magana a dunkule sai kuma sako na gaba daga Idris Abba yace a gaskiya ba jahar da suka more da wannan canji kamar Borno da mu ƴan Kaduna ko ba komai Boko Haram zai zama tarihi mu kuma ƴan Kaduna rabon da mu mora gwamnati tun lokacin shagari sai yanzu da muka samu ƴan Rufa'i
Lawal Muhammad Hakimi yace a ra'ayina dai shine Baba Buhari zai iya wannan mulki insha Allah kuma zai kawo gyara a Najeriya Allah ya sa ya karbi mulki lafiya Allah kuma ya kare shi daga dukkan shari
Abubakar Ahmad Roni yace alhamdulillah tunda mutane sun fara canjawa da kashi 70 tun kafin rantsuwar dan na gani da idona muna da fatan samun ci gaba da kashi 90 in Allah ya da addu'ar mu shine Allah ya kare GMB ya bashi tsawon kwana da ikon cika alƙawari
Umar Yakubu yace Allah ya taimake shi shi kuma ya rike amana ya inganta tsaro tare da hukunta mai laifi ko wane ne a bisa cancanta a nemo duk mai hannu a Boko Haram babu ragayya a hukunta shi
To muna godiya da wayannan sakonni da kuke aika mana. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Sokoto wato Murtala Faruk na sanyin na yana tafi da labarin wasanni inda ya tattauna da matasa game da hikimar da suke amfani da ita wajen zaben kungiyar kwallon kafar da za su goya wa baya. Sannan yayi hira da wasu game da club din da suka zaba wato na Real Madrid sun hada kuma zumunci a tsakanin su.
Ga sanyin da tari matasa kan sami kansu suna goyon bayan wata kungiyar kwallon kafa. To amma mafi yawan su na da dalilai daban-daban da suka ja hankalin su ga kungiyoyin hasali ma tsari da yadda wasu kungiyoyin ke gudanar da lamurran su kan kasance wani darasi ko ilimi ga matasan wanda a wasu lokutan sukan gwada shi a aikace a lamurran su na yau da kullum misali kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da ke kasar Spain tana da nata tsari na daban da ya bambanta da na sauran club a duniya wannan ne ko dalilin da yasa hankalin wasu maksoyen ya karkata ga club din kamar yadda na zanta da wasunsu
to sunana Aminu Abdullahi Abubakar to ni magoyin bayan club din Real Madrid ne dake kasar Spain
me ya ji hankalinka ka zabi Real Madrid bisa ga sauran club
idan aka duba history na kwallon a wannan lokaci da ake ciki Real Madrid sun iya cikin club din da suke da tarihi na cin kwala cin kofi masu yawa sannan kuma su da kudin da zasu isa yin wasa komai tsarsa wannan ya ida cika bin da sai nake shawo wannan club domin komai tsara dan wasa komai iyawa tai ba zai ga tarihi ne ya kammala ba tare da ya buga wasa a club din Real Madrid domin nan ne babban club din da zai iya sadaukar da ko nawa ya kawo dan wasa ko nawa muke so a ko shekara kuma mu yi tsaye muka cewa mun cimma nasara kafin da muke fara kaga ina daga cikin abin da sa ganin cewa wannan club ya kowane club kudi kuma suna yin duk abin da suke bukata da an kawo dan wasa yasa nake koyon ba wannan club din domin akwai hidda kitse a wuta wato ga wannan lokaci da ake na wannan zamani kwallo tana daya daga cikin abin da yake hada kai kuma yake da yawan mutane da ke kallo a ko ina a duniya kuma idan kana neman wani abu da zai hada mutane jinsuna da addinai da yaruka da matasa da tsofaffi to babu abin da kai kwallon kafa saboda kuma yawan kallaci-kallacin da muke na wannan kwallon kafa na kasashen turai shi yasa nayi deciding ko wanci nayi yanki shawara goyon bayan club din Real Madrid dake kasar Spain
to kamar bari mu dibi sha'anin rayuwa ko na zamantakewa ko na tattalin arziki ko wani abu akwai wani darasi da za a ce wata kila ko wani amfani da kake samu ko wani darasi ne da zaka koya a sakamakon wannan goyon baya da kake wa club din Real Madrid
to bayani kamar wanda yake shine shi wannan club namu na Real Madrid hali yanzu yana daya daga cikin manyan club dake da kudi a duniya kuma harka kasuwanci ce ake yi harka wasanni wasa ce amma dai kasuwanci yana daya daga cikin abubuwan da suke da muhimmanci a ciki abunda ni a nawa bangare na fahimta kuma nake amfana da shi a cikin wannan harka ta sha'awa ga wannan club nawa ni mutum ne mai son yin yawace-yawace kuma zuwan da nayi a wannan wurin ya kara bani kwarin gwiwa da ya sake wato nake gari domin ziyartar wasu wurare na duniya domin kasashen mu na Afrika da kasashen Turai ba abu daya bane mutum ne yake mai son yawace-yawace kuma wannan yawon ya hada da mutane da dama da har yanzu ina kulla da su a matsayin mu na ɗan club din Real Madrid da muka hadu a lokacin da muka ziyara a wannan club so ni da ba bangare ne na kasance ba amma ni sha'awa ce ta bude idanu da kuma zagaye duniya da kuma kokari ka hadu da mutane da yawa da suke bajin su kugura ba ba dinin kudi ba amma kuma saboda club sha'awa da kuke da ita ga wannan club din ya hada ku ko zama abokai kuma kula ci umfana ta kasuwanci na ebewa da kuma hulla ta zamantakewar duniya
sunana Abubakar Awwal Imam
ko menene ya ja hankalinka ga har ka kasance kana goyon bayan Real Madrid?
Eh, wato ni mutum ne wanda ina da sha'awa in ga cewa duk club din da nake supporting to club ne wanda take kokari wajen ganin cewa ta ba su fans nata abin da suke bukata, wato a koda yaushe tana samu nasara a wasu abubuwa na competition da ya shafi harkan kwallo da sauransu. To Real Madrid tana daya daga cikin wa'annan club din da ba su damu da su kashe kuɗin su ba wajen siyan dan kwallon da suke ganin cewa zai taimaka musu wajen kai ga cimma wani buri nasu.
Wadanne irin darussa ne za a ce ko kuma watakila wani amfani da za a ce ka koya ko ka samu ta hanyar wannan soyayya da kake yi wa Real Madrid?
Akwai darussa da dama. Na farko dai kamar yadda na faɗa, sha'awan da nake da shi ga wannan din yana ƙarasa ina samu wani dan farin ciki haka da dan annashuwa haka da sauransu in ina kallon su. Me da yake nan sannan kuma abu ne biyu haka yanda suke harkar su kamar su mai da shi kamar wani business ya ƙara nuna min cewa a'a to a kalla shi in kana son ka cima burinka ko kuma ka inganta wani abu da yake kokarin ka saida ko kuma da wannan to yana da bukatar kai ma kai kokari ka ga cewa kai abin da mutane za su so har ya jawo ra'ayinsu kuma su kai ga siyan wannan abu.
Karma mu je da nisa kusa da ni nan ga Jamila Fage, yar gani kashenin Arsenal ta Ingila ce kuma na tabbata ba za ta rasa koyon wani darasi ba a goyon bayan Arsenal din. Jamila,
kwarai kuwa sanyin na haka yake. Kabara ne dai ba mu san inda yake goyen baya ba a kungiyoyin wasannin kwallon kafa.
Ai Jamila, ni kallon damba nake, kin san anan ne ake kai kulli. Ke dai ba mu kawai karin maganar mu ne yau.
To masu saurare, Bahaushe ya ce jiki magayin.
Wai duka da dan yankara.
Karin magana.
To tunda mun ji karin magana yanzu zamu bude layin waya ku bugo mana kai tsaye ku fada mana yadda kuka ga ya dace musamman ku matasa game da wannan mulki ko kuma sabuwar gwamnatin Buhari da aka samu a Najeriya wadda aka rantsar da ita a yau. Sannan ta yaya za a hada karfi da karfe don marawa ci gaba da canji mai ma'ana baya? Lambar da za a same mu ita ce alamar tarawa 1 sai kuma a sa 202-205-2655. Wannan ita ce lambar.
Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawarku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Wato lambar ita ce 202-205-2655. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara 1.
To kowa dai yana ji a jikinsa cewa Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya ce, saboda haka kafin mu samu masu kira bari mu dan shakata da wannan waka.
Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya, kada tayi ko bar kabilanci da bambanci a junan mu. Mu hada tayi mu dai na fada na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Ɗan Najeriya, ɗan uwa Najeriya, a ko'ina Najeriya mu zauna lafiya. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Mu bar kabilanci da bambanci, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya.
benci da zan benci a junan mu mu hada kai mu daina fada na addini ko na siyasa a Najeriya kasa daya uwa daya uba daya idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar ni ka zauna Najeriya kasa daya uwa daya uba daya zobar na kuzuna Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya idan kana kano in kana bukata ku je iko ka zauna Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya da Hausa da Yarba da Igbo a Najeriya Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya General Bukhari ma ya kai baka Najeriya Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya General Gawat ya kai baka Najeriya Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya ya tai mata Najeriya Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya da Hausa da Yarba da Igbo a Najeriya Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya Ali Sharif gwamna ya tai mata a Borno a Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya Ma Mustafa Shehu ya kai maka Najeriya Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya da Hausa da Yarba da Igbo a Najeriya Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya General Mamman Shuwa ya kai maka Najeriya Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya Ali Sharif gwamna ya kai maka a Borno a Najeriya kasa da ya uwa da ya
To haka yake sai mu ce Allah ya samu dace. Jamila, kafin kira ya fara shigo mana bari mu je ga wasu daga cikin irin sakonnin da ake aiko mana ta Facebook ne mun dan koma musu saboda suna ci gaba da aikowa. Kin san shafin naki. Wannan cewa da farko ya ji tsoron Allah wato shugaba kenan da aka rantsar yau. Na biyu kada ya bi shawaran malamai kamar yadda Dazu ya faɗa. To kin san Dazu mun samu wani makamancin haka wanda yake cewa kar a bi shawaran malamai. Wannan ina kamar nashi Ibrahim Asman. Yawwa sai na Naziru Ibrahim yace Allah ya taya shi ruku ya kare shi daga sharrin masu sharri. Amin. To ga wani ma yace hakika sabon shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari yana da kalubale a gabansa na ayyuka da dama. Domin ya gaya magance matsaloli kamar guda hudu, kamar cin hanci da rashawa, na biyu kiwon lafiya, na uku tsaro, na hudu sama wa matasa ayyukan yi. To kin san abin da yasa na dan karanto wa'annan, yawanci zaki ga akwai sakonnin da muke samu din, zaki ga yawanci suna da nasaba iri daya.
Kwarai.
Yawanci zaki ga magana ce ta aikin yi, magana ce ta wuta, magana ce ta ruwa, magana ce ta tsaro to gaba daya kin ga sun hadu a wurin
a wuri daya kuma ko shi ma a jawabin da yayi ai na karbar mulkin ya bayyana yanda yake son ya taimaka wa matasa musamman ma dai wajen samun aikin yi ba
haka
gaskiya
eh to kada ya manta muna nan za mu kuma mu karbo yinku kamar yadda muka ce kar a manta da lambar alamar tarawa 1 sai 202 205 26 55 wannan ita ce lambar da za a kira mu muna son ne matasan so da koma waye zai kira ya fada mana shin wannan ci gaba ko kuma canji da ake nema ta yaya za a same shi kuma bayan gwamnati ta yi nata mutanen gari ta yaya za su yi nasu musamman matasa jimila kin san su ne kashin bayan kowace al'umma
kwarai da gaske
yauwa saboda haka in an kira mu abin da muke so mu ji kenan akai
wato
a ba wa juna shawara a ba mu gwamnatin kanta shawara saboda an ce komai yana farawa daga gida ne
kwarai
yauwa misali in ka ce ga abin da ya kamata gidan wancan yayi to kai naka gidan me yayi
amma ni kabar ina da tambaya a cikin jawabin da shugaban kasa
yayi
yayi ya ce wai shi na kowa ne amma kuma ba na kowa ba me yake nufi da wannan magana
eh to kin ga misali yanzu in yace shi na kowa ne ni abin da na fahimta shine maka labin ta yanayin misali
Najeriya
ta kuma yanayin garin yanda yake sai kage cewa duk abin da kace wani ina goyon bayan sa saboda san da kake masa kuma sai ka ce sai yayi abin da ya ga dama to an samu damuwa da matsala akai amma misali nace a to Jamila eh ni naki ne a aikin nan da muke yi amma kuma bazan yadda ke bata aikin nan ba fa saboda haka duk abin da zaki ya zama akan wannan yau da gobe ne ba tare da ya fita ya koma ya zama noma tushen arziki ba
eh kwarai da gaske
kin gane ko yauwa to magana kenan mutane na kowa ne bangarori daban-daban ne a Najeriya akwai kuda akwai arewa akwai tsakiya akwai wani duk irin wannan
mutane
na kowa ne tunda kowa ya tare ya zabe shi
amma fa ba wanda zai isa
ya taka doka ko kuma yayi abin da bai dace a kasar ba to wannan shine
sannan kuda akwai ta magana da yi akan game da yanda mutane sun nuna tsoron cewa wai zai kama tsofaffin mutane ko kuma za a koma baya akan kama mutanen da suka ci kuɗi ko wani abu ya ce amma fa shi ba shi da wannan ra'ayin
ya faɗi ba wannan shi kawai abin da ke gaban shi shine ya ce a jalabule yauwa to kin ga saboda haka duk irin wannan mutane su la'akari duk da wayannan hirarrakin yauwa to ga ta raba nan irin wannan hirarrakin muke son mu ji an tafi
ba to kowa da kowa
to
shine to gaban su
to menene sunanka na taraba
Hello?
Me sunanka?
Sunana Abubakar daga Taraba State.
To Abubakar me tace shawararka ko kuma taya kake gani ko kuma ku matasa yau kuke ji misali?
Babba da yaro.
Eh.
Kana jina?
Ina jin ka radau.
Abun da nake so da shi kenan kada ya kasance mulkin sa kasance akan cikin wariya. Ya kasance
eh ba wariya ba to mun ji wannan
sai yanzu zamfara
eh to ga to eh ga zamfara
amma ina jin dayin yayi
hello eh to ya katse wutar ta daina harbawa
to ai shine shi wannan ya ce ya riko akan mulki babu raba
wariya kamar wannan sakonin ne ai da muke ta fada ki to kin ga duk irin maganganun da yayi su ne zamu so ai mutanen su farfasa mana su
ga wasu sun yi dai sun bayyana ra'ayin su a Facebook wata ta ce Fatima Ali Maina ta ce Allah ya taya ka riko babu Buhari
to amin ga Niger nan ma sun kira to assalamu alaikum waye a Niger hello to na Niger shi ma ya sauka ina ga yau dai laikan Jamila sai a hankali kenan
gaskiya
na ga sai su harba sai su koma
sai ya kuma to ga wani ya ce Ibrahim Musa Kirfi ya ce Allah ya taimaki general ya dafa masa wajen gudanar da mulki cikin nasara
eh to mun sai mu ce mun gode sosai da wannan sako naka sannan kuma Jamila ina ga laikan fa har yanzu sai a hankali
kasan ga rashin wuta sannan kuma matsalolin da mutane suke
ka laikan mai ka kira shi ta burkicewa to bari ina ga ga wani daga Gombe hello
assalamu alaikum waye daga Gombe
hello Gombe to shi ma ya katse to fa to kusan dai in ce sai a ci gaba da laliba kar a manta lambar ita ce in yanzu kake kamawa kuma shirin yau da gobe ne lambar ita ce a lamar tarawa sai a sa 1 sai 2 02 2055 2655. Wannan ita ce lambar da za a lalibe mu, kuma faɗa mana yadda za a yi a hada ƙarfi da ƙarfe saboda a tabbatar da cewa an sami nasara da kuma canjin da in Najeriya suke ta faɗa cewa za a yi. Sannan akwai shi muna maraba da shawarwarinku akan shirin namu na yau da gobe.
Sannan yanzu Bernard dan koma Facebook ko? To wannan Nasiru Master Tafa Balewa ya ce, to mu 'yan Najeriya sai mu taimaki sabon shugabanmu General Muhammadu Buhari da addu'a. Sai yanzu fa shi ya ce president, yake so president Muhammadu Buhari da addu'a, dan shi shugabanci ko na gidanka ne fa aiki ne ballantana na miliyoyin al'umma.
Al'umma haka. To shi ma na Facebook ne kenan.
Eh. Ai suna ta aiko mana.
Eh, ai tunda layi yana ta totsewa ai mi ta karanto su. To ga Yobe mun samu ina ga. Hello Yobe, wane ne a Yobe? Assalamu alaikum.
Hello.
Yawwa, barka dai.
Yawwa.
Yawwa, dawa muke magana a Yobe.
Hello.
Eh, me sunanka?
Babu.
To, muna jin ka Mahmud.
Yawwa.
Ya lai shi kamar
yana daddatsewa ne. Kana jin mu?
Eh, ina.
Yawa, to yi bayanin ka kawai, mu ma muna jin ka. Amma yana daddatsewa ne.
Eh. Baki in gaskiya Allah ya taimaka maka ya kuma ya taimaka
maka.
Amin amin.
Eh, to mun gode kwarai sosai.
Ga wani kira yanzu muna samu. Eh.
To ga wani nan. Hello?
Hello.
To da wa muke magana daga ina?
Eh, kada ga magana da Malam Hassan daga Big Dajar Niger.
To daga jahar Niger, ko kai ne da zaka hawo ka fado ciki dina to ga sake dawo. Assalamu alaikum.
Wa alaikum.
To Malam Hassan, faɗa mana me sabuwar gwamnati kuke ji a ranku da aka rantsar da ita, kuma me za ku fice maka
kuma? Buhari murna. Allah kuma ya taya shi riko.
Me matasa za su su ma su bada gudunmawa. Amin. Me matasa ya kamata su yi su ba da gudunmawa su ma wurin ganin an ci gaba?
To, abin da dai muke so ya yi shi ne kan cin ajin da rashawan nan, kada dai idan yadda ya yi alkawari cewa wai zai magance abin. Don idan aka magance cin aji da rashawa za a inganta abubuwa a Najeriya, insha Allah.
To, muna godiya sosai da wannan ra'ayi naka. Sai an jima ko?
Na'am.
Yawwa.
To sai an yiwa.
To madalla. To Jamila akwai to kuma ga Niger ya sake dawo. Wata Niger. To Niger da yau suna da samu like ne. Hello? Hello? Niger ina ga to. Ya katse mishi shi ma to. To mun ji wani sakon?
Wannan sakon na Abdullahi Abubakar Abdu yace alhamdulillah mun gode wa Allah ya kawar mana da waɗannan.
Eh to ga
gaskiya
eh to ga Gombe tin eh karshe ya kubce ba. Hello Gombe.
Hello.
Yawa, waye a Gombe?
Ka rage
radion ka dan mujika.
To na rage.
Eh ko ka kashe eh he.
Ya gida.
Lafiya lau, to menene shawarar ka ko kuma ya kuke ji yau da aka rantsar da sabon gwamnati?
Shawarar ka da ni na yau abin shugaban ka ta fata alkhairi.
To me
amana da gaskiya.
To me shawararka ga 'yan Najeriya?
Shawarar da ya dauka.
Eh. To.
Yawa, buda lafiya.
To mun gode sosai, radion shi ma tana ta ƙara. To mun gode. Yawa, a dinga kashe radio in an kira saboda tabarku ku yi magana a jiki kuma mu ji.
Eh. Ga wani sakon Abu Farida sunan shi. To 'yan Najeriya, a dai dinga ba da uzuri, a duka ba wa shugabanni uzuri, a duka taya su da addu'a. Wannan shine sakon mu na ƙarshe ko
da zamu karanta. Eh, shine na ƙarshe. Ai da kin ji Tafera ya sako wannan taki, ai kin san an zo ƙarshe.
Gaskiya.
Ranar kenan. To haka yake, muna godiya sosai da wanda suka yi kokarin kiran mu ba samu ko kuma suka samu ya dinga tsinkewa. Da fatan za a ci gaba da kasancewa da yau da gobe a koyaushe muka dawo. To ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau, da fatan kun ji daɗin sa kuma mun amfana da darussan da ke ciki. Sai kuma ranar Litinin iwar haka in Allah mai kuma mai komai ya kai mu, za mu sake haduwa a cikin shirin na yau da gobe. Yanzu a madadin ita
Jamila Kabiru Fage,
sai kuma wanda ya jagoranci shirin tare da hada sauti da bada umarni Tafera Girma, Tafera Usman Kabara ne a madadin wanda ya hada mana sauti, wanda muke cewa mun bar ku lafiya daga nan birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.